يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروكك تهت هويبا كل ما هتم بيانك دا كل ما هتم بيانك دا
ranar litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa, ranar talata za a yi dambu ko kuma jollof rice, ranar laraba sannan wanda aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa, sannan ranar alhamis za a yi kwai da alala, sannan ranar juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma za ana ba su.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnati na Najeriya da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar. Shirin domin iyali yayi nazarin wannan tsari da bincike ya nuna yana cike da kurakurai da matsaloli, kama daga rashin bada kuɗi akai-akai ga masu dafa abincin zuwa yanayin rashin tsafta da inganci. Tuni dai masu bibiyar yadda wannan shiri ke tafiya ke bayyana fargaba kan irin wannan abinci da gwamnati ke baiwa ɗalibai. Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtukan al'umma ya fayyace matakan tabbatar da tsaftar abinci musamman ga kananan yara ɗalibai.
Tsaftar abinci yakan fara ne daga gona a ka'ida har zuwa lokacin da za a ci abincin nan, sannan lokacin da aka ainihin yi girbi aka ɗauko shi daga gona lalle sai an sa ido an tabbatar cewa ba abin da ya taɓa shi wanda zai gurɓata shi har zuwa lokacin da za a dafa abincin nan. To a lokacin da za a dafa abinci abu mai muhimmanci shine a ina aka dafa shi kuma waye dafa shi, shi kanshi mai dafa abincin yana da isasshiyar lafiyar da ya kamata a ce ya dafa abincin nan, sannan kuma a zo wurin da za a bada abincin nan ga 'yan makaranta, domin hatta masu bada abinci ya kamata a ce ana duba su a makaranta a ga cewa suna da isasshiyar lafiyar da ba za su yaɗa cututtuka ga yara ba. Ya kamata a ce wurin dafa abinci mutum ya sa hula, kuma wurin da ake bukata an sa safa, har ila yau ya kamata a ce akwai kaman yan riga da za ta kare wace daban ce ta abincin nan ba ta na gida bane, kuma an yi amfani da kwanuka masu tsafta, kowane yaro an bashi a kwano mai tsafta, sannan a ludayi a tabbatar cewa mai tsafta ne, har ila yau ya zamanto cewa lokacin da ake bada abincin akwai wanda zai tabbatar cewa ana yin shi akan yanda ya kamata.
Kamar yadda muka alkawarta muku makon jiya, mun nemi jin ta bakin hukumar CRC da aka dora wa alhakin sanya ido kan yadda shirin ciyar da ɗaliban ke tafiya a jihar Kano. Ta kuma amince cewa akwai ƙalubale da suka dabaibaye shirin, amma ta ce tana ɗaukan matakai. Alhaji Sagiru Gamba ɗan Musa, sakataren hukumar, ya ce babban ƙalubalen da ake fuskanta ita ce daga cikin mata 13,470 da aka tantance domin kwangilar dafa abinci, waɗanda ke samun kuɗin aikin ba su kai rabin haka ba, kuma su ma ba sa samu akai-akai. A cikin hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ya bayyana rawar da hukumar CRC ke takawa a aiwatar da shirin.
Rawar da ita hukumar CRC take takawa bai wuce irin dubawa da sa ido a kan yadda an samu nasarar wannan al'amari, domin program ɗin ka duba gaba ɗayansa na gwamnatin tarayya ne, su kuma a ka'idar su za a ci da yara ne daga aji ɗaya zuwa aji uku, sannan gwamnatin jiha kuma za ta ciyar da 'yan aji huɗu zuwa shida. Saboda haka wannan ta sa dole yanzu mu jajirce mu ga cewa an samu nasara wannan al'amari tun daga farko har zuwa ƙarshensa.
Amma akwai bayanan da suke nuni da cewa tsarin yadda kuke ciyar wannan kamar akwai gyare-gyare, misali a zubawa ɗalibi abinci a takarda ko a leda da makamantansu.
To alhamdulillah wannan daman tsari ne wanda an riga an tarar jihar Kano daman tana yin ciyar wannan tun a baya. To amma matsalar take fuskanta shine akwai robobi da ake tunanin mai girma gwamna ya ba da umarni za a yi su in Allah da, to amma ka san sha'ani irin na gwamnati ba a dai kammala ba, amma da zarar an kammala idan kuka je makarantun nan ku kowa da robar sa zuwa musu abinci a lafiyayyen abu, kuma za a ringa dafa abinci ma, domin muna tunanin tunda yanzu tsarin na federal government mata ne waɗanda suke dafa abinci suna saidawa a gidajen su ne ake kira vendors, don haka ba tsari ne irin na baya ba wanda muka yi wanda za a zo da murhu da tukwane a dafa abincin a makaranta a fito da shi a rarraba wa yara kowa ya samu to sabanin wannan ne yanzu daga gidajen suke dafo abincin nan amma duk da haka muna ta kokari mu tura wakilan mu NCRC na mazabu da na sauran local governments su zazzaga su ga ina ma ake dafa abincin nan dan a sami kwanciyar hankali kuma a tabbatar cewa abincin mai tsafta ne
to tunda ka ce jami'an ku suna kewayawa wurare da ake dafa wannan abinci suna kawo muku rahoton cewa ga yanayin abincin misali ana dafa taliya ta zama ta cakalkale ko kuma a kawo yogurt yana da tsami ko an dibga mata siga yayi yawa da sauransu
waɗannan abu duk abin an ce na farko ne dole ne an samu matsaloli nan da can amma a halin yanzu muna ta kokarin yadda za a gyara waɗannan al'amari yanzu misali masu yogurt lokacin da suka zo da farko ma akwai suka zuba sinadarin su sai ya kasance akwai da ta dan dauki kwanaki ba a yi raba yaran ba wata ma sai haka muka ringa rufe ta muka ce kuma lalle su yi kokari sannan sun gyara abubuwan su yanzu yana tafiya smoothly sannan har ila yau masu dafa abincin nan su ma muna ta kokari yanzu akwai kuma toci da bayan waɗannan wakilai namu waɗannan committee aikin su zazzagaya inda ma ake dafa abincin nan idan hali ma yayi wata kin su ba da shawara a dawo dafa abincin mu a makarantu ta yadda za a ringa tsaftace abubuwan nan kai tsaye
wasu na cewa kamar babu jami'an kiwon lafiya da na tsaftar muhalli a tsarin nan naku kuma su ma kaman shugabannin makarantu da muka kekewaya su ma kaman yan kallo ne a tsarin nan
to alhamdulillah mai girma deputy governor ya dauki mataki akan wannan domin ya zauna da commissioner lafiya din kuma yana tunanin za a sako ma'aikatan lafiya din tsindin a cikin wannan tsari ta yadda za su samu su tsaftace wannan al'amari sannan kuma kafin ma matan nan su fara girkin nan sai da muka kai su ma'aikatan lafiya din nan suka tantance su aka tabbatar ba su da cuta babu wani abu wanda zai iya affecting din yaran nan wajen dafa musu abinci dan haka yanzu mu mun tabbatar duk masu dafa abincin nan mata ne masu lafiya masu tsafta sannan kuma za a dade shigo da waɗannan wakilai waɗanda za su ci gaba da duddubawa ta yadda za a tsaftace al'amarin insha Allah
kana nufin cewa mutum 130 nan da doriya da kuka tantance aka tabbatar da cancanta su yi wannan aiki har ma aka ba su yanzu ana ba su kuɗi suna yin wannan aiki kenan
to kuɗin da ake ba su har zuwa yanzu ba dukkanin suke samun su ba saboda akwai ɗan matsaloli da ake fuskanta a bankuna irin wannan ɗan sunaye da sauransu za a ɗan samu wata kalma ce guda ɗaya ko bambancin suna ko kuma a bibiyan namba wata kila ta buɗe account ɗinta da suna wance a nan kuma ta zo ta sa wance to a irin wannan su ne ɗan matsalolin da ake ta fuskanta amma dai na san dai fiye da rabi yanzu suna ɗan samun kuɗaɗensu waɗanda suke ci da yaran nan don haka ba kowa ne yake samu ba a halin yanzu.
Ku tunda alhakin dubawa nan da tabbatar da ingancin nan yana wuyan ku ne kun gamsu da yawan abinci da mizanin sa da kuma ingancin sa da ake samu
ai kowace mace da take dafa abinci dama akwai timetable ko menu da aka shirya musu ranar litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa ranar talata za a yi dambu ko kuma jollof rice ranar Laraba su kuma masu aggregators waɗannan wanda aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa sannan ranar Alhamis akwai masu kwai za a yi a kwai da alala sannan ranar Juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma za ana ba su duk inda ka zagaya a makarantun nan za ka tarar ana yin wannan al'amari saboda haka tunda akwai menu damun kowace mata an ba ta ta san abin da za ta dafa da kudaden wannan
to amma an ce ma fa tsarin nan naku yana wabi misali idan aka yi shi tartar ya fara an fara a can sai ya katsewa a ji amma dai na sati bi sati uku kwata-kwata ma babu labari me yake faruwa ake samu wannan wabi
abin da yake faruwa wannan matsaloli ne daga su can gwamnatin tarayya tunda tsarin nan inda suna turo kuɗi kafin wannan kuɗin sati biyu ko uku ya ƙare watakila a ce an sake turo wani kuɗin to da sauki to amma matsalar shi ne idan sun turo kuɗin sati biyu sai sati biyun ya ƙare har a shiga wani satin kuma babu kuɗi to kaga kuma tsari ne na gwamnatin tarayya ba yadda za a yi musu bashi dole sai in sun sako kuɗi sannan a ci da yaran nan wannan shi ne tsarin da yake faruwa
ba iyakar ta kenan ba. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji shawarin ƙwararru akan wannan shirin da kuma matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya